Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan lasariya suna na Sarfil Hashim Gumel tare da bamkanin Musti Garba da sauran abokan aiki ne kamu wannan shirin a yau ranar Litinin 24 ga watan Mayu shekarar 2021. Kafin ku zama muke tafa da shi ga kanin labarai.
Don Sarfilu, Amurka da gwamnatocin kasashen Turai sun zargi Belarus jiya Lahadi da aikata ta'addanci a matsayinta na ƙasa, bayan da take lantawa wani jirgin saman fasinja samfurin jet ya saukar gaggawa a birnin Minsk. Taiwan ta yi Allah wadai da abin da ta kira halin ko oho da hukumar lafiya ta duniya da WHO ta yi da 'yancin mutanen Taiwan na samun kula da lafiya don kawai matsin lamba daga ƙasar China. Sannan Iran da masu saka ido kan harkokin nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya sun cima yarjejeniya ta tsawaita wata yarjejeniyar kuma ta amincewa da saka ido kan harkokin nukiliyar Iran na ƙarin tsawon wata guda.
Kanin labaran kenan aka saurara. Yayin da hukumar kula da haɗarin jiragen sama ta Najeriya ta fara bincike, kwararru sun fara tsokaci.
Sojoji masu duba kansu da kansu abu ne wanda mutane suna mutuwa, manyan sojoji suna mutuwa, matasan sojoji suna mutuwa, kuma soja ne a yanzu muna buƙatar kowane soja ya abin da ya kamata saboda halin da ƙasa take ciki.
Haka kuma za ku ji cewa rahoton hukumar samar da cigaba ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewa ƙasar Nijar tana cikin ƙasashen da ba su samar da ababen more rayuwa a duniya.
Cin amana da tagayyar da ƙasarmu wadda muka yi ma ƙasarmu mu da kanmu, mu dibe shi mu gyara shi. Idan muka fuskanci matsalolin da an ka gaya mana su ne an matsalar ƙasarmu, to mu gyara su mu gani.
Idan muka koma Najeriya kuma za a ji cewa kashi 90 cikin 100 na manyan motoci a Najeriya shekarun sun wuce 20 a cewar hukumar kiyaye haɗura ta ƙasar. Sai kuma shirin ilimin garkuwa ɗan adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta email. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da labaran. Amurka da gwamnatocin kasashen Turai sun zargi kasar Belarus jiya Lahadi da aikata ta'addanci a matsayinta na ƙasa, bayan da ta tilasta wani jirgin saman fasinja samfurin jet mai lambar tafiya FR4978 ya saukar gaggawa a birnin Minsk bayan wata barazanar harin bom, sannan ta damƙe wani ɗan adawa mai shafin rubutu na yanar gizo wanda kan soki shugaba mai mulkin kama karya Alexander Lukashenko. Sun yi kira ga gwamnatin Lukashenko da ta gaggauta sakin Roman Pratasevic, ɗan shekaru 26 mai shafin rubutu a yanar gizo wanda ke gudun hijira a Poland. 'Yan sanda sun damƙe Pratasevic, wanda wani tsohon editan kafar labaran Telegram ɗin nan ne mai tasiri mai suna Nista Anistalip, bayan da aka karkatar da jirgin saman Ryanair mai ɗauke da shi a kan hanyar zuwa Lutiana daga ƙasar Girka, yayin da ya shiga sararin saman Belarus bayan da hukumomi a Minsk suka ce shugaba Lukashenko ya umarci sojoji su ta sake yar jirgin ta amfani da jirgin yaƙi samfurin MiG-29. Taiwan ta yi Allah wadai da abin da ta kira halin ko oho da hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi da 'yancin mutanen Taiwan na samun kula da lafiya, a cewar kafar labarai ta Reuters. Kwamitin amintattu na WHO, wato babban zauren WHO ɗin, ya fara taronsa na shekara-shekara a Geneva, to amma ba a gayyaci Taiwan ba, saboda a cewar Taiwan, WHO ɗin ta bayar da kai bori ya hau bayan matsin lamba daga China. A matsayinta na ƙwararriya kan harkokin lafiya na ƙasa da ƙasa, kamata yayi hukumar lafiya ta duniya ta yi hidimar samar da lafiya ga dukkanin bil'adama, kuma bai kamata ta miƙa wuya ga duk wani muradin siyasa na wata mamba ba, a cewar ministan harkokin wajen Taiwan Joseph Wu da kuma ministan lafiyar ƙasar Chen Shih-chung a wata takardar haɗin gwiwa. China dai na ikirarin mallakar Taiwan duk wanda kasancewar gwamnatin da aka zaba a demokradiyyanci a ƙasar. Taiwan dai bata amince cewa China na da iko kan diyaucinta ba. Iran da masu saka ido kan harkokin nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya sun cimma yarjejeniya ta tsawaita wata yarjejeniyar kuma ta amincewa da saka ido kan harkokin nukiliyar Iran na ƙarin tsawon wata guda. za a ci gaba da saka ido kan kayan aiki da kuma harkokin da ke gudana kamar yadda aka amince a baya na tsawon wata guda wanda wa'adinsa zai cika ranar 24 ga watan Yuni a cewar Director General na hukumar sa ido kan harkokin nuclear na kasa da kasa Rafael Grossi a hira da manema labarai a yau din Litini wannan tsawaitawar na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da tattaunawa don farfado da yarjejeniyar kasa da kasa ta shekara ta 2015 mai takaita shirin nuclear Iran a madadin saukaka mata takunkumi
Kafin Ibrahim da ya karin wasu labaran zamu leka Najeriya inda yayin da hukumar kula da hadarin jiragen sama ta Najeriya ta fara binciken musabbabin aukuwar hadarin jiragen sojojin sama da ya sanadiyar mutuwar babban hafsan mayakan kasar kwararru matuƙa jiragen sama sun fara tsokaci kan wannan batu daga Abuja ga Hassan mai na kaina
The cold hands of death, which manifested in the stormy weather, one of our friends.
Babban Hafsan, Hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan, tsaron Loki Irabo, ya bayyana cewa matsalar rashin kyan yanayi ne ya haddasa hadarin jirgin saman sojojin saman Najeriya, wanda ya yi sanadiyar mutuwar babban Hafsan, Hafsoshin sojojin kasa, Lieutenant General Ibrahim Atahiru, da rai da wasu sojoji guda goma. Tuni da hukumar binciken haɗura ta jiragen saman Najeriya ta kaddamar da bincike akan wannan hadari. A cikin dai watanni uku jiragen saman sojin saman Najeriya uku ne suka yi hatsari akai-akai to shin a irin wannan yanayi menene abin yi tambayar kenan da nayi wa kwararre a sha'anin jiragen sojojin saman Najeriya group captain Sadiq Shehu Garba mai retire tsohon hafsa a rundunar sojin saman
jiragen sojin sama shine su yi la'akari kuma su ansa kowane aiki akwai ran da ake cin sa akwai ran da ba a cin sa abu ne mai bakin ciki wanda yake su dai sojin sama na Najeriya a ƴan kwanakin nan ba su samu sa'a ba abu idan ya taso idan kana neman maganin shi magana na farko shine kai kanka ka yadda maka kanka cewa kai ina da matsala idan baka yadda kana da matsala ba to samun mafita yana da wuya so surun dina ya kamata san cewa ai matsala ba abu ne da zai karbu ba a ce a cikin ƴan watanni kadan an yi hatsarin jirgi su uku yayi yawa a cikin duk abubuwan da dan adam zai amfani da shi na tafiya ba wanda ya fi rashin hatsari ma kaman jirgi mutane suna mantawa ne saboda shi idan yayi hatsarin a lokaci daya mutane da yawa ne za su mutu amma sau nawa jirgi yake hatsari so rundunar jirgin sama su amsa cewa eh wannan abun da ke faruwa gaskiya ba haka ya kamata a ce a rundunar jirgin sama ana haka ba kaji mataki ɗaya kenan mataki ne bi idan sun anshi cewa wani abu na abuna a nemi mutane daga waje su bincika abinda Bature yake kira independent inquiry wato bincike mai zaman kanshi
Captain Bala Jibrin wani kwararre akan jiragen sama ya ce akwai buƙatar rundunar sojin saman Najeriya ta yi karatun tanisu da kuma bincikanta domin kiyaye aukuwan irin haka nan gaba
sojoji masu duba kansu da kansu abu ne wanda mutane suna mutuwa manyan sojoji suna mutuwa matasan sojoji suna mutuwa kuma soja-soja ne a yanzu muna buƙatar kowane soja ya abin da kamata ke saboda halin da kasa take ciki lalle Air Force na Najeriya daya tsayin daka su duba yadda ake training din pilots su training a aviation yana da muhimmanci sosai ko na soja ne ko na farin hula maintenance din jirgi ba a katin kwanas wato a yankin ba a maleji a maintenance din jirgin sama shi maintenance din jirgin sama a kan lokakar su nuna san ku kowa sani su bi ɗan CAA din nan su nemi shawara su nemi taimako su nemi gudumawa
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A dai da Hassan mai na kaina. A yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim ya dawo da labarai.
To Sarfilu, yar karamar tsibirin kasar nan ta Samoa dake yankin Pacific ta tsunduma cikin rigimar kundin tsarin mulki a yau din Litini. Bayan da Prime Minister Tulupa Silila Mililugwa ya ki sauka. Duk wadda faduwa a zaben majalisar dokokin kasa da jam'iyyar su ta yi a watan jiya jam'iyyar su Prime Minister Talifa ta sha kai ko da yake da kyar a hannun jam'iyyar ɗan adawa mai samun goyen bayan Fioma Naomi Mata'afa Fioma ta je majalisar yau din nan Litini don kafa sabuwar gwamnati to amma sai aka hana ta da magoya bayan ta shiga ginin a ƙarshen makon jiya ne da kotun kolin kasar ta bada umarnin bude majalisar a yau din nan Litini don Fioma ta yi zama to amma sai shugaban kasa Tumanefalo Saulabi ya soke zaman mutane akalla 14 ciki har da yara 2 sun mutu jiya Litini a arewacin Italiya bayan da wata motar waya ta daukar ƴan yawon bude ido ta rikito kasa daga tsawon mita 20 nan take wani yaro dan shekaru 2 ya mutu sannan wani yaron kuma dan shekaru 9 ya mutu a asibiti bayan da ya samu bugun zuciya har sau biyu wani yaron kuma mai shekaru 5 ya samu munanan raunuka to amma yana cikin hayacin sa kuma yana magana ana masa jinya a asibitin yara na Regina Margarita dake Turin wasu fasinjoji sun makale cikin motar yayin da ta watsar da wasu lokacin da take rikitowar a ƙarshe a karan farko an sasu ci ta bayyana da kanta a kotu a yau dannan Litini tun bayan da aka hambare ta daga matsayin shugabar Myanmar a wani juyin mulkin soji ranar 1 ga watan Fabrairu
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC madalla daga Najeriya kuma sai mu tsallaka jamhuriyar Niger inda duk matakan da gwamnatin Niger ta dauka a shekarun baya-bayan nan danganin kasar ta samu ci gaba alƙalamin kididdiga da hukumar UNDP ke fitarwa a kowace shekara kan batun ci gaban rayuwar jama'a da alama har yanzu gunna bata kare ba domin rahoton da hukumar ta fitar a makon jiya ya ayyana jamhuriyar Niger a matsayin ta karshe a duniya wajen samar da ababen more rayuwa bayan gudanar da bincike a kasashe 189 wakilin muryar Amurka ne mai sulhun wani barma ya aika mana da karin bayani
alƙaluman kididdigar hukumar UNDP ko PNUD na matsayin wani ma'aunin mizanin yanayin rayuwar da talakawa ke ciki wanda a ɗaya gefe ke zama wani matakin tada gwamnatoci daga barci game da nauyin da ya rataya a wuyansu a matsayinsu na masu alhakin kyautata rayuwar 'yan ƙasa kamar yadda abin yake a shekarun baya rahoton na shekarar 2020 na cewa Niger ce ta ƙarshe a duniya wajen tanadin ababen bukatun dan adam abin da ya sa shugabannin kungiyoyin kare haƙƙin jama'a irin su Nasir Saidu ke cewa lokaci yayi da za a dauki matakan canza al'amura
cin amana da tagayyar da kasanmu wanda muka yi maka kasanmu mu da kanmu mu jibe shi mu gyara shi idan muka fuskanci matsalolin da an ka gaya mana su ne an matsalar kasanmu to mu gyara su mu gani su kankansu masu kasafin sun ce mana mu kasan Niger ga matsalar mu shine ilimi ga matsalar ku cin hanci da rashawa ga matsalar ku shine talaka bai samu arziki na kasa
Jamhuriyar Niger na daga cikin kasashen da ake yi wa kallon waɗanda yawan al'ummar su ke lullunkawa kamar wutar daji wanda kuma a tunanin wasu hakan ne yake hanawa kasar cirawa daga matsayin takuta a kowace shekara sai dai wani masani a sha'anin kididdiga ila sune yana cewa ba haka abin yake ba
akwai kasashen da sun fi Niger yawa kar ai kamanta Najeriya da Niger ba kai kamanta tana yiwa sai ta gudana Najeriya ma ya fi yawan ƴan Niger to abin da kaso mutane su gane rishin kwanciyar hankali a Niger shi ya kawo har shugabanni ba su mai da hankali kwarai ba wajen noma da kiwo da kuma abin da shahi makarantar yara da kuma tattalin rayuwar dan adam dangantace da shekarun da za a yi a duniya kenan cewa kiwon lafiya da ashe aka kwanciyar hankali kudin da aka sa makudin kudin da aka sa na tsaron kasa inda an sa cikin harkar kiwo da noma da kuma wato abin da shahi makaranta da an samu cigaba sosai
rahoton wanda ke shafar ayyukan shugabiyar gwamnatin tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu na iya zamewa shugaba Muhammad Bazoum wata manuniyar hanyoyin da za su ba da damar sauya al'amura a tsawon wa'adin mulkin sa
shi abinda bai da kyau shine matsala a san da ita kuma a gaza fuskantar ta a gaza maganin ta ta dawoma cikin kasa shine abai da kyau
muna kiyaye zato insha Allah wannan shugabannin da suka kama mulki a bana dangantace da alƙawarin shugaban kasa dauka
rashin gamsuwa da matsayin Niger a rahoton na hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da bunƙasa karkara yasa shugaba Isu Muhammadu a zamanin sa ya kafa wani kwamitin ministoci mai alhakin nazarin hanyoyin inganta matsayin kasar yayin da hukumar kididdiga ta kasa ENS a nata bangare ta shiga yunkurin inganta hanyoyin tattara bayanai sai dai sabbin alƙalaman da UNDP ta fitar a ƙarshen mako na nunin har yanzu da sauran aiki Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
a gai da Sule Mumuni Barma idan muka koma Najeriya kuma hukumar kula da haɗarin ababen hawa ta kasar ce ta ce yanzu haka kashi 90 cikin 100 na manyan motocin da ke sufuri shekarun su sun wuce 20 laman da ke kawo kuma baya game da samar da hanyoyi masu kyau a kasar Nasira da Meli kai na dauke da wannan rahoton
That's the percent of the trucks we have today are over 20 years of their age is a major problem. And that means we need...
Kashi 90 cikin 100 na manyan motocin da ke daukar kayan Najeriya sun fi shekara 20 da kerawa. Wannan ita ce babbar damuwa da ake dace mu ƙara dagewa ga maganar jiragen ƙasa don sufurin kaya. Shugaban hukumar kiyaye kwara tura ta Najeriya Road Safety Babu Yayemi ke magana lokacin da shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta ce kwasan Bello ya zarce shi don tattaunawa kan tashoshin dakatawar manyan motoci da za a kafa kan manyan titunan Najeriya. Oyemi ya ce manyan motocin ne ke murkushe tituna su haddasa ramukan da kan kawo hatsari. Da haka idan an samu jiragen ƙasa ko ina motocin za su ke daukar kaya ne kawai daga cikin gari zuwa tashar jirgin ƙasa. Shugaban hukumar kiyaye kwara haduran ya bada tabbacin maraba ga tashoshin dakatawar manyan motocin ta hanyar sanya direbobi bin umarni. Babban sakataren hukumar hadadar kasuwanci ta jiragen ruwan Hassan Bello ya ce madakatun motocin za su taimaka wajen hutawar direbobi da bunƙasa tattalin arzikin yankunan da za a kafa tashoshin. Haka na Hassan Bello ya ce aikin kafa tashoshin teku na soke kaya a tudu na samun gagarumar nasara.
Sufuri shi ne muke son ya zama wanda ke ɗauke da tattalin arzikin Najeriya. Idan an yi haka to za ka ga manomanmu sun samu inda za su aika kayan suwa ba sai sun zo Lagos ko sun zo Port Harcourt ko kuma sun zo wurare da ke da tashar ruwa ba ko a can Kaduna. Jin noman da ake yi ta Jos, ta Kaduna, ta Funtua, Kebbi da sauran jihohi za ka ga sun yi amfani da wannan tashar ta tudu tabbata cewa sun aika abubuwansu. To za ka ga masana'antu sun bunƙasa. Yanzu haka akwai wanda suka zo suka same mu suna son su yi masana'antu kusa ga wannan tashoshi. To ka gani ɗaukan ma'aikata bunƙasa tattalin arzikin Najeriya duk zai inganta saboda wannan abubuwa.
Ɗaya daga shugabannin ƙungiyar direbobi Comrade Suleiman Danzaki ya ce za su mika wuya.
Ina jin na yi sawuya kai biyar zuwa a August 8. Akwai wani wuri da suka yi wajen headcar wajen 30 da wani abu. To amma abin da suka tsawwala a kai shi ne suna so za a kashe sama da biliyan 28 domin sun ɗauko irin wadda aka yi na Germany ne za a yi kankare wadda bai kasa kafa 10 ba. To mun gayyato mutanen Italiya da waɗansu mutane kowanne duba ya ga kuɗin ya ga kuma irin abin da za a kashe sai ya kauce. Gwamnati ta sa ƙarfi a gyara irin wannan. Don ko muna so ko ba ma so manyan motoci suke kashe hanyoyin nan. Manyan motoci suke da ƙarfin da za su yi dukkan abubuwa. To amma abin da ke faruwa mu a matsayin kungiyoyi ba mu da ƙarfin da za mu tilasta ma mutum abu sai dai lallashi.
Akan samu hatsura tun a tarihi a Najeriya na manyan motoci da kan shafi ta masu tafiya a kafa kuma babbar mota ta samu shanyewar birki ta auka taron jama'a. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Nasura da Maili kaya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi hau.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a yau a cikin shirin namu tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon za mu karkare jin irin halin da ake ciki a wasu makarantu a babban birnin tarayya Abuja, wanda mafi akasarin wannan rahoton namu ya dukufa ne akan gano halin da makarantun suke ciki da kuma irin matakai da mahukunta ke ɗauka, duk da ganin cewar iyaye da malamai sun nuna rashin gamsuwa da halin da ake ciki. Halima Abdur'uf ta ji ta bakin shuwagabanni musamman sarakunan gargajiya.
Idan kika je makarantun primary dinmu na gwamnatoci zaki samu wanda suke birni ma matan manyan mutane ne gaba daya, da matan commissioner ne, da matan farmsec, da matan ES, da matan local government chairman da councilori, su ake tattarawa a hada su a makarantun da suke cikin birni. Za a dauki su yaku bayi ko a tura su bayan gari a ce su je su yi aikin. Su kuma kinga koda ba su je ba tunda ba supervisors din ba wanda zai san ma me aka yi. Saboda haka gyaran daga kasa ne har sama abun ya riga ya lalace. Don haka indai muna bukatan a koma na mataki irin na da yara su fahimta, yara su kwashi ilimi mai nagarta, yara su idan suka ci gaba suka je jami'o'i su yi performing yadda ya kamata, to dole sai an koma daga ƙasa an gyara. Gwamnati kuma inda shawara ta za a bi, kuma inda da gaskiya ake so a gyara matakin ilimi a Najeriya a makarantun gwamnati, to shine za a ce daga kansila zuwa har shugaban ƙasa duk wanda zai riƙe office ɗin gwamnati dole ƴaƴansa su attending public schools, wato makarantun gwamnati. In ba haka ba, ba za a bar shi shiga wannan office ba. In aka yi haka zai kawo gyara, saboda ba zai so ya ga ƴaƴansa sun je sun bata lokacin su a makaranta ba su yi koyi karatu ba. Haka gyaran asibitoci, inda zamu tattauna batun asibiti, dole ya zama daga kansila, chairman, commissioner, minister, inda ana son asibitocin gwamnati su gyaru, to zai zama dole da su da iyalansu gaba ɗaya su je asibitin gwamnati. In ba haka ba, duk tatsuniya kawai muke yi.
Ga abinda sauran masu ruwa da tsaki ke cewa game da yanayin da ake ciki a bangaren ilimin Najeriya.
Nana Mutassir Idris ni malami ne da nake karantarwa a wato matakin secondary school da kuma primary school. Wannan magana gaskiya na duba ta da idan basira, na ga cewa idalle magana cewa da mutum ya kamata yayi tsokaci akai, musamman in ka kalla maganar abin da ake kira wato koma baya ta hanyar koyarwa da shi kanshi tsarin karantarwar a Najeriya, gaskiya abu ne wanda yake ciwo mutane tuwa kwariya tun dadewa. Hakikanin gaskiya, misali in ka fara daukan karantar gwamnati, zaka samu cewa 100% damoyin sun ta'allaka a wannan yankin ne, domin ko zaka samu hatta tsarin koyarwan da shi kanshi koyarwan ba abin sa yanda ya dace, wato syllabus din da komai zaka samu gashi nan a rubuce, amma kuma ya rage wa malamin da zai karantar ya shigo ya abin da ransa yake so. In ya ga dama ya dauki yanda aka yake a rubuce, in ko bai ga dama ba zai yanda ransa yake so. Zaka samu kusan rula da aikin da ma yake yi ba a cika kai ido gurin ba, saboda dai shi yanzu aikin gwamnati ya kasance wani aiki ne wanda kowa ke daukan sa kaman aikin jika na yi ka, aiki ne wanda kusan kowa yake yin shi bisa ra'ayin sa. Duk inda mutum ya je bai yi aikin ba ko yayi aikin zai kama hanyar sa yi gaba abin sa, saboda da sun dauki aikin sun ba shi wato rashin muhimmanci fiye da yanda ake tunani. Wannan yasa tsarin karantarwa musamman a makarantun gwamnati ya zama na cewa ya samu koma baya 100%, kuma babu sa ido akan yanayin tsarin koyarwan, babu kuma sa ido akan cewa shin ya yanayin jajircewar su kansu malaman gurin ganin cewa sun ba ma daliban abin da ya dace su ba su. Yau in kana so ka ga dalibi kusan koma baya a cikin dalibai a cikin wannan kasa, zaka samu dalibin da yake karatu a bangaren makarantar gwamnati ne. Sannan kuma wani damuwa again wanda shine yanzu yake da tasiri sosai akan magana abin da ya shafi karatu a makarantun gwamnati, shine ya tafiya yajin aiki. Gwamnati aksarin makarantun gwamnati yanzu ba sa kyakkyawan term guda biyu a jere ba tare da kaga an balle da yajin aiki ko wani abu makamancin haka ba. Wannan gaskiya yana daga cikin abin da yake lalata musu kansu yaran tsarin karatun su. Yau in an fara karatu ba a kai ko ina ba sai ka ji an ce an tafi yajin aiki ai an kulla makaranta. Sai bayan wasu lokuta zaka samu malaman sun ƙara fitar da wasu bukatun su, kuma in ba a biya musu ba nan ma sai sun ƙara tafiya yajin aiki. Wannan gaskiya ya zama tasgaro, yana zama tasgaro mai ƙarfi abin da ya shafi tsarin karatun. Sannan kuma akwai gaskiya wata matsala again ta wato rashin gaskiya da amana. Wato shi aikin gwamnati yana son gaskiya da kuma sawa cewa amana nake yi wannan abun. In an ce in zo ƙarfe 8, in ban zo ƙarfe 8 ba to lokutan da na ƙara in na karɓi kuɗi a kansa, in sa a raina cewa wannan kuɗin da na karɓa ba halal na ci ba. Don har mutum zai sa irin wannan a ran shi, to zai sa yi sagi ya yi aikin da ya dace ko a karan kansa shi kaɗai ne, ba wai haka rinƙa duba a'a wannan ma sai yanzu ya zo, wannan ma sai yanzu ya zo. A za ka samu yanzu aikin makarantun gwamnati gaba ɗaya tsarin ya lalace fiye da yanda ke tunani. In ka je ka ga tsarin yanda yake malam, abun babu kyan gani. Dole to ana buƙatar a gyara wannan abun. Gaskiya matsala ce mai ƙarfi sosai, ba kuma ƙarama ba. Sannan wata matsalar kuma igeni ita ce su kansu guraren zaman da yaran suke, zaka samu babu kyau aji, zaka samu babu wato asalin rufin wato kwankwanan da zai rufe shi ajin da kan ruwa ya zo daga sama ya sauka akan yara, ko kuma in ya zo ya jike guraren yara ba za su samu gurin zama ba, duk babu shi. Wato tsarin makarantar da yanayin gine-ginen makarantar ya lalace. Wasu makarantun zaka samu tun na ginin Turawan mulkin mallaka ne har yanzu makarantun ba a gyara su sun koma wasu wannan ba, musamman in ka zo kurin yankunan mun nan haka, wasu yankuna dai haka cikin kasa, zaka samu gwaza ɗaya gwamnati bata bada muhimmanci 100% akan abin da ya shafi gyara makarantu da sanya wato kujerun zama da sanya abin rubutu da kuma kayyace yarin ne da su kansu ɗaliban za su kasance. To gaskiya wannan ba ƙaramin ƙalubale ne yanda yake wato cimma ƴan ƙasa ƙwariya, wanda kuma ya daɗe yana irin wannan wato kawo damuwa da kuma koma baya a harkar karatu a Najeriya, wanda muna tafkiran gwamnati har wa yau muna ƙara cewa gwamnati yi hoɓɓasa ta ga cewa wannan ɓangarorin ta gyara su.
Duk ƙoƙarin ji ta bakin hukumar gudanarwa na babban birnin tarayya Abuja ya ci tura.
Masu sauraro baki daya iyakacin abinda shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta bada umarni. Julie Lazarus Gratiam. Nini naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam.
Can matika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa wal koliyar daraja shi haushi dare dan to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane kan gi mara ilimi
a gaida Yusuf Aliyu Harbi. Yanzu kuma sai wasu da cikin sakon da kuma sauraro ke aika mana ta hanyar email.
Wasika ta farko ta fito ne daga baban Daman Mambande. Yace salam VOA Hausa. Muna jajantawa al'ummar garin Saulawa dake jihar Zamfara. Bisa har-haren ƴan bindiga da suka yi sanadiyar mutuwar mutane 11. Ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta gaggauta kaiwa al'ummar wannan yankin daukin gaggawa. Domin al'ummar wannan yankin sun ce babu jami'an tsaro a wannan yankin. Daga nan sai wasikar da Shehu Adamu Rajau. Yace lamarin matsalar tsaro a jihar Mataneja a ƴan kwanakin nan abin akwai ban tsoro sosai. Domin yanzu kusan gaba ɗaya a jihar tamu babu tsaro sai dai tsoro. Saboda haka muna kira ga shugabannin mu tun daga ƙasa har sama da su yi duk mai yiwuwa domin kawo ƙarshen hakan. Domin dai a wuyansu nauyi da alhakin yin hakan ya rataya. Da fatan sun ji kuma za su yi hakan. Allah ya sa haka amin. Wasika ta ƙarshe ta fito ne daga Zainab Usman Shita Mahuta. Tace matakin da majalisar mai martaba sarkin Katsina ta dauka na tsige sarkin Fawa hakimin Kankara bisa samun sa da hannu dumu-dumu a cikin harkar ta'addanci da kuma taimakawa ƴan ta'adda masu satar mutane domin neman kuɗin fansa yayi daidai. Da wannan muke addu'a Allah Ubangiji ya ci gaba da tona asirin duk wani munafikin shugaba ko basarake ko dan siyasa ko jami'in tsaro ko ma wane ne dake da hannu a harkar ta'addanci a Najeriya. Sannan shi wannan basarake na Kankara ba tsige shi kadai muke bukata ba. Yana da kyau bayan an tsige shi a yanke masa hukunci mai tsanani wanda zai zama zakaran gwajin dafi ga duk wani mai rike da makami irin nasa da ma sauran jama'a.
Madalla da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
Amurka da gwamnatocin kasashen Turai sun zargi kasar Belarus jiya Lahadi da aikata ta'addanci a matsayin ta na ƙasa bayan da ta tilasta wani jirgin saman fasinja samfurin jet mai lambar tafiya FR4978 yayin sokar gaggawa a birnin Minsk bayan wata barazanar harin bom. Sannan ta damke wani dan adawa mai shafin rubutu na yanar gizo wanda kan soki shugaba mai mulkin kama karya Alexander Lukashenko. Sun yi kira ga gwamnatin Lukashenko da ta gaggauta sakin Roman Pratsevic dan shekaru 26 mai shafin rubutu a yanar gizo wanda ke gudun hijira a Poland. Yan sanda sun danke Pratsevic wanda wani tsohon editan kafar labaran Telegram din nan ne mai tasiri mai suna Nista Anistalip bayan da aka karkatar da jirgin saman Ryanair mai dauke da shi akan hanyar zuwa Lithuania daga kasar Girka. Taiwan ta yi Allah wadai da abin da ta kira halin ko oho da hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi da yancin mutanen Taiwan na samun kula da lafiya a cewar kafar labarai ta Reuters. Kwamitin amintattu na WHO wato babban zauren WHO din ya fara taron sa na shekara-shekara a Geneva to amma ba a gayyaci Taiwan ba saboda a cewar Taiwan WHO din ta bayar da kai bori ya hau bayan matsin lamba daga China.
Masu sauraro a nan muke karshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirin mu na dare da misalin karfe 9:30 za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama wannan mika sakon fatan alkhairi ga mai sauraron mu da kullum Allah ya ahannan nan mai lugumar da fatan Allah ya kara koshin lafiya. domin sauraron shirye-shiryen mu za ku ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin na voahausa.com ko kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalma su garba da ita na gabatar da shirin da kuma Julie Lantan Gresham wadda ta bada umarnin jama'a injiniyan mu na yau. Ni Sarfi na Hashim Gumel da shirya na kuma gabatar da garin Washington DC ke cewa ku dakatar yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.